الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبت الله تبارك وتعالى تدكم ندنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 17 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 6 ga watan 2 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi na yau ba da fi an tambayoyi sukan iya gabata na'am wai mutumin da yake buɗe alƙur'ani yana juya takardu zai samu lada daidai da wanda yake karanta shi wani aiki ne yayi ana menene fa'idar ka dawo alƙur'ani kawai ka ringa buɗe takardun sa falle falle kana juyawa ba maganar lada irin yanda kuma wannan ba ibada bace domin Allah bai bautar da mu gwada ka dawo alƙur'ani ka ringa buɗe shi falle falle abinda Allah ya bautar da mu karatun shi kuma har ma Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana duk harafi da zaka karanta na alqur'ani to kana da hasana 10 na'am suratul kahf dangane da karanta suratul kahf a ranar juma'a ko daren juma'a akwai hadisi har ma wata riwaya tana nuna cewa ayoyi 10 na farkon suratul kahf a wata riwaya ko 10 na karshe to shine duk mutumin da yake karantawa ubangiji subhanahu wata'ala zai bashi tsaro da kariya dangane da fitina ta almasihud dajjal warai na'am
rashina talata da kai magana a cikin ayata da suka fara da wannan karama ta Allah ta kawo shi lokacin da shi ko wanda yake Allah sai ya mishi kamar shi wanda shi wani malami ya karanta wannan hadisi na lokacin da shi lokacin da shi ka kula ba kirce ce cikin kadarban shi ya nema wani ne wanda zai yarda Allah sai ya nemi shi don sai su kare shi sai kuma wasu ne bari ya
to wannan magana ban san da ita ba a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa wai annabi Isa lokacin da aka zo za a kashe shi ya san kashe shi za a yi ya nema daga cikin almajiransa cewa wane ne zai yarda Allah ya jefa masa kamannu na annabi Isa in sun zo kashe annabi Isa su kashe wannan almajirin a iyazatan su kuma cewa annabi Isa ne ban san da haka ba kuma wannan ya ma ci karo da ita ayar saboda su ma kirci ne suka kulla da su gama da annabi Isa kuma annabi Isa ai yana da yaqinin cewa ubangiji subhanahu wataala shine ya isa ya tsiratar da shi game da dukkan makircin masu makirci dan haka iya abinda yake tabbatacce shi wanda ya shigo ya nuna annabi Isa shine Allah ya jefa masa kamarsa shine Allah ya ce walakin shubbi halahum sanadi an kamanta musu sifa ta annabi Isa kenan ga wani daga cikin nasu kenan suka kashe a iya zatan su kuma su suna zatan annabi Isa ne amma ban san dalilin da yace annabi Isa ya shawarci almajiransa cewa wa zai yarda Allah ya jefa masa sifofinsa da kamanninsa ban san da haka ba na'am kamar ni
sallah ga hanya
eh
wanda in iman ne kake bi ila kai sam ko bi da dalilin kuma ya kare ka wanda zaka ci kuma da hadisi da yake magana kan dan mace da take ran mutum da yake da shi tana ba ciwa
eh
wannan ina musu da
shi to lalle hadisi ne sahihi wanda ke nuna cewa da wato mace wanda take baliga da kare idan suka wuce gaban mai sallah to wannan sun yanke masa sallah ma'ana kwata-kwata sallah ta baci an gane ko wannan hadisi ne tabbatacce wannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke bata sallah me ake nihi wucewa kamar tsakaninka da sutura amma in ka aje wani abu gabanka a matsayin sutura idan ta bayan sutura ne macen ta wuce ko karen ya wuce to wannan sallah bata baci ba hakanan kamar daga cikin tambayar ka misali lokacin da ka zo masallaci ka samu raka'a daya ko biyu ka tashi kana cikowa kana bayani da dangane da halaccin masu gittawa gaban mai sallah wai kamar liman yana cikin masallaci kai kuma kana wajen masallaci kana bin shi sahu yana wajen masallaci domin limami shine suturar liman ba maganar rudun mamu kowa a ce ya sanya sutura a gaba kenan suturar da liman ya sanya a gabansa ita ce sutura ga mamunsa to ina hukuncin waɗanda suke wucewa ta gabanka waɗanda suke wucewa ta gabanka wannan sallah bata baci ba kamar yadda hadisi ne sahihi ya gabata a cikin darasinmu na Bukhari wanda an tada sallah Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya zo akan jakinsa ya ringa ketara ta gaban sahu ya ringa bi kuma ba wanda ya ce masa uffa an gane ku kuma aka gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai masa inkari bai ya ce daga yau ka daina saboda ka'ida a duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kabbara sallah to yana ganin duk abin da ke bayansa irin yanda yake ganin abin da ke gabansa yazo ya keta ta gaban sahu yana kan wata jaka kamar yadda hadisi ne a cikin Bukhari dan haka shi bin gaban mamu wannan matsayin shi halaka ne kuma sallar shi bata baci ba domin suturar liman ita ce sutura ga mamu kenan koda mace ce ce ta bi wannan sallah bata baci ba amma in ta bi gaban liman kenan tsakanin liman da sutura to wannan sallah ta baci bare wannan ko a cikin harami ne inda ta gitta ta gabanka sallah ta baci abinda za ka yi in tafi amur gittawa ta gabanka sai ka yi nuni ka tsare hannu kwarai in ta nace cewa sai ta wuce to kakan iya tunkuɗe ta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace idan kana sallah wani yayi nihin wucewa gabanka manzo Allah yace ka ije shi an gane ku farko dai kana iya masa dan nuni ka nuna masa kenan sallah kake bai dace bai fita nan idan ya nace cewa sai ya wuce manzo Allah yace falyukatilhu fa innahu shaytanu shi mai sallar yayi kokari ya yake shi me ake nihi ya ga anan shine yayi kokarin ije shi manzo Allah yace fa innahu shaytanu domin ya zama shaytani ma'ana halinsa da dabi'arsa sun zama irin dabi'a ce da hali na shaytani wanda yake famar bata ma dan adam aikinsa ko kuma ya tauye masa wani abu wanda yake na lada daga cikin aikinsa kenan dan haka duk da cewa shi cikin harami ba wani sutura ba kake zauwa ka sa amma in ka sa wani abu gabanka wanda zai iya zame ma sutura ko kuma wani yana zaune kamar da shi a matsayin sutura ne kake sallah to wannan duk wanda yayi niyyar rucewa ta gabanka zaka iya tunkuɗe shi
wala a cikin sahuwa idan cikin masallaci
cikin masallaci ko cikin masallaci ne in dai ka tashi kana ciko abin da ya rage maka ko kana nafila wani ya zo ya ce sai ya wuce ta gabanka to hana shi zaka yi in ya nace cewa dole sai ya wuce to anan zaka iya yakar shi ka tunkuɗe shi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu da itikaf, wato baban da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen itikafi, wanda bayani ya gabata lafazin al-itikaf masdar ne na faɗarsu i'tikafa ya atakifu i'tikafan. Idan aka ce al-itikaf, malamai suka ce shine luzumu shay'i wa hamsun nafsi alaihi, lazantar abu wato da nacewa a kansa, ka tsaye da zuciyarka akan wani abu ka nace a kansa, kamar yanda mutanen annabi Ibrahim da mahaifinsa suke faɗa masa na abudu asunaman fa nadhallu laha akifi, kamar yanda shi ma ya ce musu ma habihi tamathilul lati antum laha akifun, kamar yanda mutanen annabi Musa suka faɗa ma Haruna lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. To dan haka lafazin al-itikaf shine lazuntar abu da nacewa a kansa. A shar'ance, kamar yanda bayani ya gabata, idan aka ce al-itikaf, malamai suka ce al-muksu fil masjidi ala sabilil qurba min shakhsin maksusin bi sifatin maksusa, zama a masallaci a bisa wata fuska ta neman kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala daga mutum wanda yake keɓantacce kuma da sifa wadda take keɓantacciya. A wannan tarihi, kamar yanda bayani ya gabata, itikafi baya dacewa sai a masallaci, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya ce wa antum akifuna fil masajid, sannan ala sabilil qurba ko mu ce ala wajhil qurba, a bisa fuska ta ibada wadda bawa yake neman kusaci da ita zuwa ga Ubangijinsa. A nan za mu gane cewa itikafi ibada ce mai zaman kanta, wanda duk wanda zai yi itikafi ya zama tilas a kan shi ya kyautata niyya. Ibadar wannan itikafi ya nemi sakamakonta a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama. An gane ku? Don haka sabani a yau, kamar yanda kuma tsabar jahilci ne, so da yawa za ka ga wasu sukan shiga itikafi da nihin neman biyan wasu bukatunsu na rayuwar duniya. Wani kasuwa ta ɗan tsaya sai ya ce bari mu leƙa dai itikafin mu gani mu ma mu shiga mu roƙi Ubangiji. To shiga itikafi da wata niyya ta rayuwar duniya, wannan baya halatta. Baya halatta in za ka shiga itikafi, ka shiga da niyyar ibada ce wadda Allah ya shar'anta ma, kuma wadda kake neman sakamakonta a gobe kiyama. Sannan ƙarin jahilci, so da yawa za ka ga jama'a in za su shiga itikafi, ka ga har mutum wai yana bi yana ban kwana. Za mu shiga itikafi, in an ji shiru-shiru ba ma nan, to mun shiga itikafi. Wanda ibada abinda ake bukata mumini ya yi famar ɓoyewa, kar wani ma ya san me kake tsakaninka da Ubangijinka, in dai ba ibadar da aka shar'anta bayyanar da ita. Amma duk wata ibada abinda ake bukata mutum ya yi ƙoƙarin ɓoye ta, kar wanda ya san abinda kake face Ubangijinka. Kamar yanda bayani ya gabata a cikin darasinmu na tauhidi, lokacin da muka zo kan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tambayar sahabbai, yake cewa a daren jiya a cikin ku wane ne ya ga ma'ana wani mashi ya wuce, wani sahabi ya ce ya rasulullahi na gani, ya ce amma lokacin nan fa ba ina salla ba, don kar a yi zaton cewa yana cikin dare kenan yana raye da dare yana ibada. A nan ƙoƙarin ɓoye ayyuka ne na ibada. Shi kuma sai yake cewa a wannan lokaci sababin abin da ya sa ma har na ga wannan mashi da ya wuce, ya ce kunama ce ta halbi ne, raɗaɗin cizon shi ne ya hana ni bacci, don haka aka yi dace na ga wannan mashi da ya gabata da ya wuce. To don haka ba a buƙatar ka ringa sanar da mutane za mu shiga itikafi ko za mu yi kaza, ko mutum ya shiga cikin itikafi ya saki kan waya wannan ya bugo masa wannan ya bugo masa, za ka gani abin takaici masallatai an maida su kamar kasuwa, kuma alhali wai itikafi aka zo. dan haka ibada ce zaka shige ta da kyakkyawar niyya kuma sakamakon wannan ibada kana neman shi ne a wajen Ubangiji Subhanahu wataala a gobe kiyama. Amma ba laifi bane ba in ka shiga itikafi abubuwa waɗanda suke na bukatunka na duniya da lahira ka roƙa, wannan ba laifi bane. Duk wani abu da kake bukata a rayuwarka ta duniya da makomanka lahira ba laifi bane ka kan iya roƙon Ubangiji Subhanahu wataala lokacin da ka shiga itikafi. Amma da nihin neman biyan wata bukata ta duniya shine wannan baya halatta. To shine suka ce me shaksi maksusin daga mutum wanda yake kebantacce, domin itikafi yana da sharuɗa. An gane ko kamar yanda bayani ya gabata, na daga cikin sharuɗan sa wato shine wannan musulunci. Sharadi na farko shine al-Islam, dole mai itikafi ya zama musulmi, domin itikafi ibada ce. Ibada ko ba ta inganta sai ga wanda yake musulmi. Kafiri duk abin da zai aikata na ibada Ubangiji Subhanahu wataala ba zai karba masa ba sai idan ya musulunta. Kamar yanda Ubangiji Ta'ala ke cewa wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Sharadi na farko ya zama musulmi. Sharadi na biyu wato ya zamanto kenan mai hankali, shine ake kira da al-mukallaf kenan, ya zamanto baligi ne mai hankali. An gane ko? Duk da cewa baya daga cikin sharuɗa na itikafi balaga ko yaro karami, in dai ya hankalci abubuwan da ake to ba laifi bane yakan iya shiga itikafi, ya zamanto an samu cikar hankali, domin itikafi ibada ce. Ibada ko ba ta inganta sai ga wanda yake da cikakken hankali. Sannan kuma yana daga cikin sharuɗan itikafi wato ya zamanto mutum ya lazanci da dubbansa kenan, kada ya sake ya fita, domin idan ka sake ka fita ba domin wata larura ta dan adam ba, to wannan itikafi ya baci. Dole ne kenan mutum ya lazanci gun da yaje, kamar yanda karin bayani zai zo nan gaba insha Allah. A darasi da ya gabata mun tsaya karshen babi na uku, baban da ke bayani game da cewa mai itikafi ba zai shiga gidansa illa li hajatin, sai domin wata bukata ta dan adam. An gane ko? Baya dacewa mai itikafi ya dawo gida sai domin wata bukata wadda take ta dan adam. Shine anan malam ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, take cewa wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu ra'sahu wa huwa fil masjidi fa urajjilu wa kana la yadkhulu al bayta illa li hajatin idha kana mu'takifa. Aisha tace lalle yanda lamarin yake kenan, in ka dauki in anan in nace mukhaffafa wanda da miru sha'an kuma mahzuf ne, ko kuma ka dauke ta bi ma'ana qad, wato tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan shigo da kansa wato cikin gida wa huwa fil masjid, alhali mafi yawan gangan jikinsa kuma na cikin masallaci. Ma'ana manzon Allah yakan yi kishin gide sai ya sayo kanshi cikin gidan Aisha, domin kofar gidan Aisha gab take liƙe take da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ya sayo kansa, Aisha tace fa urajjiluhu, tace sai na wanke masa, na caje, na shafa masa mai. Idan aka ce at-tarajjul wato shine a wanke kai, a fitar da duk wani datti, sannan a sanya macaji, a caje shi, a shafe shi da mai, shine ake kira da at-tarajjul. Shine tace fa urajjiluhu, in caje masa kansa kenan bayan na wanke, in shafe masa da mai. Wanda bayani ya gabata a kan wannan hadisi shine kamar yanda muka yi bayanin cewa mutum yakan iya sanya matar shi aiki amma da yaddarta da amincewarta, kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa Aisha ta yi masa wannan hidima. To shine anan sai tace wa kana la yadkhulu albayta, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya shiga gida illa li hajatin, wato sai domin wata bukata idza kana mu'takifan in ya zama in ya kasance yana itikafi baya shiga cikin gida sai domin wata bukata kaga kofar gidan nashi a dike take da masallacin amma in ba bukata ta dan adam wanda ta kai gaya to baya shiga cikin gida anan na a wanke masa kai shin bukata ce ko ba bukata bace bukata ce amma ba bukata bace ba ta dan adam wanda take bukata wanda take ta tsananta ma'ana bata zamanto ba larura ce na cewa sai ya shiga gida an wanke masa kai dan haka mafi yawan gangan jikin shi yana cikin masallaci amma sai ya yi danki shingide sai ya sayo kan cikin gida Aisha sai ta wanke masa sannan sai ya koma cikin masallaci ya ci gaba da ibadarsa amma bukata ta dan adam abinda ban maka wato wannan ba laifi bane mutum yakan iya shiga gida daga cikin bukatun dan adam wanda dole ne akwai biyan bukata abinda ya shafi kenan bawali da sauransu to wannan in har mutum ya bukaci zuwa haka to ba laifi bane ya fita daga cikin masallaci alhali yana itikafi ya je gida ya biya bukatunsa sannan ya dawo haka nan in har ba wanda zai kawo masa abinci to anan yakan iya zuwa gida ya dauko abincin sannan ya zo amma ya tabbatar da cewa alhurma ta itikafi dai tana kan shi haka nan kamar misali lokacin da mace tana cikin itikafi jinin al'ada ya zo mata ko jinin biki to dole ne za ta fita daga cikin masallaci ta je gida ta zauna har ta gama wannan jini na al'ada ko jini wanda yake da biki an gane ko amma alhurma ta itikafi tana nan kanta ba magana wata ziyara da wani gaida marar lafiya da wani halartar jana'iza da sauransu wannan duka ba aikinta bane wannan uzuri da ya gitta mata za ta koma gida idan uzurin ya gushe kuma kai tsaye za ta dawo masallaci ta ci gaba da itikafinta yasa saboda shi ma bukata ce ta dan adam abu ne wanda yake ban makawa domin baya dacewa ta ci gaba da zama a cikin wannan yanayi a cikin masallaci lokacin da take jinin al'ada ko jini na bi ko kuma kasancewar mutum rashin lafiya ce ta same shi to anan yakan iya fita ya je likita ai masa magani in an masa magani sannan kuma ya dawo ya ci gaba da zama a itikafinsa in ma kwantawa yayi a likita ya jiya in ya gama an gane ko lokacin da ya samu lafiya sai ya dawo ya ci gaba da itikafinsa to shine anan Aisha ta ce wa kana la yadkhulul baita wato ya kasance baya shiga gida illa li hajatin sai domin wata bukata ta dan adam idza kana mu'takifa idan ya kasance yana itikafi yau zamu tashi babi na gaba qala abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu ghaslil mu'takif قال حدثنا محمد بن يوسف هو التنيسي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان هو الثوري عن منصور هو ابن المؤتمر عن ابراهيم هو ابن يزيد النخعي عن الاسود هو ابن قيس النخعي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه من المسجد وهو مؤتكف فأغسله وأنا حائض محمد وانشان عبد الله ابن يوسف شيني التنيسي واتو اوه مالان الله يجيك انسا كي تشيوا وانا بابيني وانا كي بياني جمدا واتو هكونشين wanki ma mai itikafi wata gaba daga cikin gabaƙuwansa a lokacin da yake itikafi shin wato zai iya bada wani bangare na jikinsa a wanke masa shine yace babu ghaslil mu'takif wato babe ne dake bayani game da hukuncin wanke ma mai itikafi wata gaba daga cikin gabaƙuwan jikinsa shine anan malam sai ya koma shigowa da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yubashiruni wa ana hayy tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan hada jiki da ni alhali ina al'ada lafazin wa ana hayy jumla ce hadiya wanda bayani ya gabata wannan yana nuna wasadiya ta addinin musulunci. Me ake nihi da wasadiya? Wato shine rashin kasa kai inda ake bukatar a kai, kuma da rashin wuce makadi da rawa. Shi musulunci addini ne wanda yake fiyayyen addini tsakatsakiya, babu wuce gona da iri a cikinsa, sannan kuma babu kasa kai inda ake bukatar a kai. Wanda mun yi bayanin Yahudawa, idan mace tana al'ada a wajensu, to kazanta ce, najasa ce, ba a cuɗanya da ita, za a ware mata ɗaki a cikin gida, can ba ta dafa duk wani abu wanda ya shafi makayi na cikin gida sai ta gama jinin al'ada ta je ta tsarkaka. Kaga a nan sun wuce gona da iri. Lalle jinin al'ada kazanta ne, amma bai nuna cewa mace in tana jinin al'ada gaba ɗayanta ta zama kazanta. Ubangiji ta'ala ya tabbatar mana kazanta ne. Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Tare da cewa su kuma ƴan mushaw sai suka kasa kai inda ake bukatar su kai, su sai suka dau mace in tana al'ada ba ma komai bane ba, hatta da kusantar ta mutun yakan iya yi. To musulunci sai ya nuna mana idan mace tana al'ada haramun ne ka kusance ta, wato ta hanyar saduwa. Kuma duk wanda ya kusance mace tana jinin al'ada, to wannan ya zama wajibi a kansa ya yi sadaka da dinari ɗaya ko kuma rabin dinari, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana. Dinari ɗaya wajen jikka 66 yake, jikka 66 da rabi. Rabinsa ku kaga ya kama jikka 33 da rabi da dala 25, wannan da dala 50. To a nan musulunci sai ya nuna za ka iya kusantarta, ma'ana duk wani wasanni akan iya yi, amma abin da yake haramun shi ne saduwa. Kamar yadda wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan mace tana al'ada menene yake halatta ga mijinta yayi da ita? Manzon Allah ya ce isna ku kulli shay'in illa nika, ku aikata komai game da mata idan suna da al'ada. Manzon Allah ya ce sai dai saduwa, saduwa haramun ce. To shine anan Aisha ta ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yubashiruni wa ana haim, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan hada jiki da ni. Idan aka ce al-mubashara shine hada jiki, tace wa ana haif alhali ina al'ada. Wa kana yukhriju ra'sahu min al-masjid wa huwa mu'takib, kuma ya kasance yakan fito da kansa daga cikin masallaci ya sayo kan cikin gida halin yana itikafi. Aisha tace fa aghsiluhu wa ana haif, na wanke masa kan kuma alhali ina al'ada. To wannan shine mahallul shahid. Kenan wannan yana nuna cewa mai itikafi idan yana cikin itikafi ba laifi bane, wato ya ba matarsa kenan wani bangare na jikinsa ta wanke masa, kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan meka ma Aisha Allah ya kara mata yadda kansa alhali yana cikin masallaci ya sayo kan gida, wato ta wanke masa. Amma a yau in kana itikafi, maganar ka fita daga cikin masallaci ka je gida domin a wanke maka kai ko ka goge maka kaushi da sauransu, wannan baya dacewa. Shi ma a nan gidan nashi a liƙe yake da masallaci, kuma ba gaba ɗaya bai fita. Me yasa? Saboda wannan ba darura bace ba ta buƙata ta ɗan adam wanda za a ce ban maka ba. Don haka dai a nan kenan ya halatta, kenan mutum yana iya maiƙo kenan kansa waje ko ƙafarsa waje a wanke masa, sannan kuma ya ci gaba da ibadarsa. Babu li'itikafi laila. Qala haddathana Musaddad huwa ibn Musarhad ibn Musarbal qala haddathana Yahya ibn Sa'id ya'ni al-Qattan an Ubaydillah wa ibn Umar al-Umari annahu qala akhbarani Nafi huwa mawla ibn Umar an ibn Umar radiyallahu anhuma أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك. وتوانا بعدني وانك بياني دنغني دا حكمت يين إيتكافي أتكين دري باتارديني با kai niyyar itikafi daga fadawar rana zuwa ketowa alfajir, domin in aka ce dare farkonsa shine fadawar rana, karshensa shine kituwa alfijir, kamar yanda yini farkonsa shine kituwa alfijir, karshensa kuma shine fadawar rana. To shine nan malam yayi babu, babu li itikafi laila, baban da ke bayani game da hukuncin yin itikafi a cikin dare kawai ba tare da yini ba. To shine anan malam ya shigo da hadisin Nafi, Allah ya ji kansa, daga mai gidansa Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda yake cewa anna Umara sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalle mahaifinsa Umar, Allah ya kara masa yadda, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace da manzon Allah, kuntu nazartu fil jahiliyyati an a'takifa laylatan fil masjidil haram, yace ya rasulullahi tun a jahiliyya wato na kasance na ci alwashin yin itikafin dare guda a cikin masallacin harami. Idan aka ce al-jahiliyya shine ma kabla da Islam, an gane ko? Anan Umar yana bayani kafin ya musulunta yayi alkawarin ya ci alwashin yin itikafi na dare guda wato a cikin masallaci. Wannan yana nuna mana tun a jahiliyya ma wato mushrikai sukan yi addawal na ibada, domin addawal shine ka lazunta ma kanka wani aiki na ibada wanda Allah bai lazunta maka ba, ka ci alwashin cewa sai kai. To wannan in ka ci alwashi to dole ne ka cika da wannan, ya zama tilas a kanka, in dai abin da'a ne ga Ubangiji subhanahu wataala. To idan mutum ya lazunta ma kansa dole ya cika, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man nazara ayyudi Allah falyudihu, duk wanda yayi addawarkin yin biyayya ga Ubangiji subhanahu wataala to yayi masa. To domin yana daga cikin bulbudin addini na Annabi Ibrahim alaihi salam, dan haka shi cikawa da addawar wannan abu ne wanda Allah ya wajabta mana da nassi na Al-Qur'ani da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa thumma liyaqbu tafahu waliyufu nuzurahum waliyaqawwafu bil baitil atiq ash-shahid waliyufu nuzurahum. Ubangiji ta'ala yace mu'minai su cika alwashin da suka ci ma kansu. To shine Umar yake cewa kuntu nazartu fil jahiliyyati an a'taki fa laylatan fil masjidil haram, wato tun a jahiliyya ma'ana kafin na musulunta na kasance na ci ma kaina alwashin yin itikafin dare daya a masallacin harami. Wato sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shin yanzu wannan alwashi da na ci ma kaina a lokacin jahiliyya kafin musulunta zan cika da shi ko ba zan cika ba? Kala sai manzon Allah ya ce masa aufi bi nadrik, manzon Allah ya ce ka cika da alwashin da ka ci ma kanka, ma'ana alwashin da ka ci tsakaninka da Ubangijinka ka cika da shi. Wannan yana nuna mana kafiri ashe duk lokacin da ya ci ma kanshi alwashin wata ibada tsakanin shi da Ubangiji, to idan ya musulunta cikawa da wannan addawar ya zama wajibi a kansa, an gane ko? Ya zama wajibi a kansa idan ya musulunta, to wannan addawar da ya ci ma kansa ya zama wajibi, kamar yadda Umar anan Allah ya kara masa yadda kafin ya musulunta ne ya ci alwashin. Bayan ya musulunta sai yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yaya matsayin alwashin da na ci ma kaina na itikafin dare daya a masallacin harami? Manzon Allah ya ce masa je ka cika da alwashin da kai. Wannan hadisi kenan yake nuna mana wato kasancewar anan kenan dalili ne daga cikin dalilan da malamai suka kafa hujja cewa itikafi mutum yakan iya yin itikafin dare kadai wato banda yini, sabani ga wasu malamai da suka je suka tafi akan cewa mafi karancin itikafi shine kwana 10, ba za ka yi kasa da kwana 10 sai dai kai kwana 10 ko sama da kwana 10. Wasu malamai suka ce aqalluhu yawmun wa layla, suka ce karancin itikafi shine yini da dare, ba za ka yi na yini kadai ko ka yi itikafin dare kadai sai dai ka yi na yini da dare. Menene? Domin su sun tafi akan cewa yin azumi a cikin itikafi wannan sharadi ne, dare ko kaga ai ba lokaci bane ba na yin azumi, to amma tare da cewa anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya nuna ma Umar cewa ya cika alwashin sa domin alwashin da ya ci ma kansa itikafi ne na dare dan haka malamai suka ce wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yake tabbatar da cewa wato itikafi na inganta ba tare da azumi ba sabani ga wasu daga cikin magabata da suka tafi akan cewa yin azumi a cikin itikafi wannan sharadi ne na daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai Abdullahi ibn Umar akwai Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda haka nan Aisha Allah ya kara mata yadda ita ma ta rawaito hadisi na cewa itikafi baya inganta sai da azumi Aisha ta tafi akan cewa itikafi dole sai da azumi hadisi ne yana cikin sunan Abi Dawud hadisi ne ingantacce amma fada ce ta Aisha Allah ya kara mata yadda ita ce take cewa itikafi baya kasancewa sai da azumi haka irin su al-Imam Malik su al-Imam al-Auza'i da malaman Hanafiya dukkan su sun tafi akan cewa dole itikafi sai da azumi amma wannan hadisi na nuna cewa yin itikafi ba sharadi bane sai da azumi an gane ko domin in har sai da azumi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai nuna masa ba cewa ya je ya cika da alwashin da ya ci domin cikin dare ba a azumi azumi ana yin shi ne a cikin yini na daga cikin dalilan da su waɗanda suka kafa hujja cewa itikafi sai da azumi suka ce fadar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaydul abyadu min al-khaydil aswadi min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl sai ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid suka ce anan kaga da Allah ya ambaci azumi wato sai ya biyo da bayani akan itikafi gab da bayanin da yayi na azumi suka ce kaga wannan ya nuna ashe itikafi da azumi suna da zuntar juna malamai suka ce a wannan aya babu dalilin da ke nuna cewa itikafi da azumi suna da zuntar juna an gane ko inda suna da zuntar juna to duk azumin da mutum zai yi ba zai inganta ba dole sai ya yi itikafi babu malamin da ya taba fadin haka yace idan ka azumci Ramadan in dai baka yi itikafi ba to baka da azumi domin suna da zuntar juna to haka shi ma itikafi na inganta ba tare da azumi ba kamar yadda zamu iske nan gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi a wani wata na daban wanda kuma ba watan Ramadan ba wanda a cikin kwanukan akwai yinin da ba a yin azumi dan haka dai a takaice kenan wannan yana nuna mana ashe itikafi mutum yakan iya yin itikafin dare kadai ko mutum yayi itikafin yini dan haka malaman suka ce a magana mafi rinjaye itikafi ba shi da karanci da za a ce ga iya ni lokaci kaza ne za kai itikafi ko da na awa ɗaya ko na awa biyu ko na awa uku mutum yakan iya yi an gane ku ka je ka shiga masallaci da nihin itikafi iya awoyin da ka lazumta ma kanka idan kai kana iya huta kamar yadda anan shi Umar na dare ne kadai yayi lazumta ma kansa yayi addawal manzo Allah ya ce masa ya cika dan haka babu wani hadisi wanda ya nuna cewa ga karancin sa ko kuma ga mafi yawan sa lalle an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam galibi yakan yi itikafin kwanuka goma na ƙarshen Ramadan amma ba da yana nuna cewa iya waɗannan kwanuka su kadai ne za ka yi mafi yawan sa kwana goma domin akwai hadisi ya inganta a shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai bar duniya sai da yi itikafin kwana 20 dan haka kenan ba shi da wani haddi karancin sa ko kuma yawan sa babu itikafin nisa qala hadathana abu nu'man qala hadathana hammad ibn zaid huwa ibn dirham qala hadathana yahya huwa ibn sa'id al-ansari ana amra hiya bintu abdurrahman ana aisha radiyallahu anha annaha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أدرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخل فإذا فاستأذنت حفصة عائشة رضي الله عنها أن تدرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب بنت جهش رضي الله عنها ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato i'tikafi na mata, ma'ana menene hukuncin sa. Mace takan iya zuwa masallaci ta yi i'tikafi kamar yanda maza suke yi? Na'am. Wato shine kenan anan malam sai ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, take cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ya atakifu fil ashr al awakhir min ramadan, tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan yi itikafin kwanuka goma na tsakar ramadan, manzon Allah yakan yi itikafin su. Wannan kenan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawwama yana ce a kansa yau da gobe har Allah ya karbi rayuwarsa. Duk wata na Ramadan kwanuka goma na ƙarshe manzon Allah yakan yi itikafin su, wanda shi azumi an farlanta shi ne a shekara ta biyu da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga a takaice sai dai shekara takwas yana azumi. To duk kwanuka goma na ƙarshen Ramadan to manzon Allah yakan yi itikafin su, sune kenan wanda ya nace. Aisha tace fa kuntu adribu lahu khiba'an, na kasance na kan kafa masa wata kubba. Idan aka ce al-khiba wato shine dan daki da ake yi na haji, to wannan takan zo cikin masallaci sai ta mamu zan Allah sallallahu alaihi wasallam wata il kubba da tabarma a dan sa a kewaye masa kenan, inda zai dan samu kadaita ya samu nutsuwa. Shine tace fa kuntu adribu lahu khiba'an, na kasance na kan kafa masa wata kubba a nan cikin masallaci. Fayusalli subha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci, idan ya sallaci sallar asuba thumma yadkhuluhu, manzon Allah sai ya shiga wato wannan kewaye domin yin itikafi. Wannan yana nuna mana kasancewar duk wanda zai yi itikafi to ana buƙatar ya samu gefe inda zai fi samun nutsuwa, kuma ba laifi bane ba in dai ba zai takura ma jama'a to yazo yayi wani dan kewaye a cikin masallaci, musamman in ya kasance mace ce ce ma, domin ta nisanta game da idanun jama'a. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha takan zo ta yi masa wani kubba, ma'ana ta yi dan kewaye wata yar bukka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga. Idan ya sallaci sallar asuba sai ya shiga cikin wannan kewaye inda yake nihin yin itikafi. Dan haka anan ne wasu malamai suka ce lokacin da ya dace mai itikafi ya shiga wurin itikafi shine bayan gama sallar asuba kenan, kafin sallar asuba kenan, sallar asuba sai ta yi maka a masallaci. Ana gama sallar asuba kenan sai ka je ka kama wurin da zaka zauna kai itikafi. Kamar yanda anan take cewa fa yusalli subha, sai ya sallaci sallar asuba, in an gama sallar asuba kai tsaye manzon Allah sai ya juya ya je ya shiga cikin kewayen da Aisha Allah ya kara mata yadda ta yi masa. Tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa lokacin da ya dace a shiga wurin itikafi suka ce lokacin fadawar rana, kamar yanda al-a'immatul arba'a akan haka suke, da ma wasu daga cikin malamai su suna ganin cewa lokacin fadawar rana kenan lokacin nan ne mutum zai shiga masallaci domin yin itikafi. Kenan duk wanda yake son yayi itikafi kenan kafin rana ta fada sai ya shiga masallaci. Rana tana fadawa, idan an gama sallah ta magriba sai ya ci gaba, sai ya zauna a inda yake buƙatar yin itikafi sai ya ci gaba da itikafin sa. Wannan hadisi sai suka yi tawilin sa suka ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga masallaci kafin magriba, kafin rana ta fada, kenan tun a wannan lokaci suka ce ya shiga itikafi ne. amma kadaita ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyi ba sai bayan an gama sallar asuba sannan yaje ya shiga cikin wannan dandaki suka ce amma shigar shi itikafi tun kafin magruba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga an gane ko to illa kasancewar dai wannan hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda shi yake nuna cewa kenan mai itikafi yakan shiga itikafi kenan gabanin sallar asuba kenan ya sallaci sallar asuba a masallaci duk da cewa mas'alar akwai yalwa kana iya shiga kafin magruba kamar yadda su wala'in matul arba'a suka tafi sannan kuma kana iya shiga kenan gab da sallar asuba kamar yadda anan Aisha Allah ya kara mata yadda ta nuna in an gama sallar asuba ne manzon Allah yakan shiga wurin itikafi wannan kuma shine ma yafirin yayi me yasa saboda kasancewar wuri ne aka kebance masa domin yin itikafi amma bai shiga ba sai da ya gama sallar asuba sheh Aisha sai take cewa fasta azanat hafsatu Aisha radiyallahu anha an tadriba khiba'an wato hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta nemi Aisha ta nema mata izini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma ta zo wato ta kafa kubbarta a cikin masallaci nan ba ta nemi izinin Aisha bane a'a ta wakilta Aisha ta nema mata izini a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma ta zo ta kafa kubbarta domin ta yi itikafi an gane ko shine wasu malamai suka ce anan wato akwai dalili da matsayi wato akwai dalili wanda yake nuna martaba ta Aisha Allah ya kara mata yadda wanda Hafsa bata nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye gaba da yin itikafi sai da ta sanya Aisha ita ce wasita tsakanin ta da shi ma'ana sai da ta biyo ta kan Aisha Aisha ta nemi mata izinin malamai suka ce akwai ihtimalin yakan yiwu abinda yasa bata nemi izinin kai tsaye ita Hafsa domin yakan yiwu a wannan lokacin da take neman izinin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗakin Aisha kenan a wannan dare Aisha ta fi kusa da shi kenan dan haka ta sanya Aisha ta tambaya masa kenan ta tambaya mata ta nema mata izinin ita ma za ta zo ta kafa kubbarta a cikin masallaci domin ta yi itikafi shine anan sai yace fasta azanat hafsatu Aisha wato Hafsa sai ta nemi izinin Aisha a ba ta nemi izinin Aisha a karan kanta a ta nemi Aisha ta nema mata izini a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin wata riwaya ta daban shine kamar yadda yake cikin sunan Nasa'i shine yake cewa fasta azanatu Hafsa fa azina laha sannan Hafsa ta nemi izini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ba ta izini kenan amma wanda ta sa ya nema mata izini ita ce Aisha fa adinat laha wato Aisha sai ta zo ta ba ta labarin cewa manzon Allah ya ba ta izini fa darabat khiba'an Hafsa ita ma sai ta zo ta kafa kubbarta a cikin masallaci balamma ra'atu Zainab bintu Jahash lokacin da Zainab bintu Jahash Allah ya kara mata yadda ta ga Aisha ta kafa tata bayan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsa ma ta zo ta kafa tata kamar yadda ita dama wannan Zainab mace ce mai tsananin kishi darabat khiba'an akhar ita ma sai ta zo ta kafa tata aka samu kusan kubba hudu ko kuma mu ce bukka hudu a cikin masallaci farko dai ga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta biyu ga ta Aisha wanda ita Aisha ta nemi izinin ya ba ta izinin ta kafa tata ta zo ta kafa sannan Hafsa ta sanya Aisha ta nema mata izini aka ba ta izini ita ma ta zo ta kafa ita Zainab da ta ga wannan kubba uku ita ma sai ta zo ta kara tata suka zama hudu shine sai Aisha take cewa falamma asbahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wayi gari an gama sallar asuba abinda ya rage masa shiga wurin itikafin sa ra'al aqbiya manzon Allah sai ya ga kubbobi a cikin masallaci ma'ana dukka bukoki a cikin masallaci duk an kafa fa qala sai manzon Allah ya ce ma haza wannan ko menene an gane ku ma haza da tambayar da yake anan inkari ne yake da musu ma'ana domin abu ne bai dace ba manzo Allah yake cewa ma haza wannan kuma menene fa ukbira sai aka bashi labarin cewa wannan kubba guda uku bayan taka ta Aisha ce da Hafsa da Zainab fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce al birratu rauna bihinna yanzu alkhairi kuke zato game da wannan bukkoki da kuka zo kuwa kafa a cikin masallaci ko kuna zaton wani alkhairi ne fataraka li itikafa zalika shahr gaba daya wannan wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to ya daina itikafi yace maza a cire kubbar shi yace maza a cire ta shi thumma atakafa ashiran min shawwal sannan wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai itikafin kwanuka 10 a cikin watan Shawwal ma'ana manzon Allah ya rama itikafin nashi a cikin watan Shawwal wanda waɗannan kwanuka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rama wato kwanuka ne 10 na farkon Shawwal an gane ko duk da cewa akwai riwaya da take nuna kamar kwanuka 10 na ƙarshen Shawwal amma magana mafi rinjaye kamar yanda riwaya take tabbatar cewa kwanuka 10 na farkon Shawwal asune manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rama itikafinsa wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka tafi akan cewa azumi ba sharadi bane ba game da yin itikafi domin kwanuka 10 na farkon Shawwal da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi itikafin su akwai ranar Idi ranar Idi ko kaga a shar'ance baya halatta mutum ya azumi to dan haka wato shine anan sai ya rama itikafin sa a kwanuka 10 waɗanda suke na ƙarshen Shawwal abinda yasa anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya bar itikafin yace maza a cire masa wato kubbar da aka masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji tsoron kada a je abin da ya kai su yin itikafi shine gasa dan kishi wance tayi ni ma sai nayi to wannan kuma kaga ai ya ci karo da ibada ibada ba maganar gasa dan wane yayi ni ma sai nayi a'a duk abin da zaka yi kai dan Allah to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce maza a cire masa kubbarsa ko kuma kasancewar a farko ya ba Aisha da Hafsa izinin su zo su yi to wannan yaga cewa in har ya gyare to sauran matarsa gaba ɗaya su ma kowa za ta zo ta kafa ta ta ce su yi ta yi masallaci kaga sai a kuntata shi a takura ma masallata kowa ya zo ya yi kubba a cikin masallaci ko kuma ya kasance ya fasa domin kasancewar in har ya bar su sun zo sun taru to ai babu bambanci da zaman shi a gida domin duka iyalan nashi su ma sun kauro masallaci ina bambanci da kadaitar da yazo domin yin ibada su ma gaba da sun zo kuma so da yawa ma in sun zo sun yi ca a masallacin sukan iya shagaltar da shi game da samun kadaita da ubangijinsa subhanahu wataala da nutsuwa a cikin wannan ibada to dan haka anan take yanke sai manzo Allah ya ce a yace yanzu shi ya daina amma za a cire wannan kubba ta shi dan haka wannan hadisi kamar yanda muka yi bayani kenan dalili ne akan cewa itikafi ba sharadi bane dole sai da azumi kamar yanda kenan farkon Shawwal shine farkon kenan kwanuka 10 da yayi itikafin su domin kwanuka 10 da farko ne farkon yini na Shawwal ko yini ne wanda yake na sallah ranar sallah ko ba ranar azumi bace sannan kuma wannan hadisi yana nuna cewa wata ibada da mutum ya dace a kanta ya saba yi yau da gobe aiki na nafila idan ya kubce masa to wannan an so ya rama an gane ku me yasa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba yin itikafin kwanuka 10 na ƙarshen Ramadan to amma da wannan al'amari ya gitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya daina yin itikafin amma da aka zo cikin watan Shawwal manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya rama wannan kwanuka 10 da ya saba yi a kowane wata kaga shi ko itikafi ai ba wajibi bane sannan wannan hadisi shine dalilin da su malikiya suke ruko da shi akan cewa duk mutumin da ya fara wani aiki na ibada idan ya bata wannan aiki ya fasa suka ce to dole ne sai ya rama shi misali yanzu idan ka dau azumi da nafila idan ka karya shi ka aje shi da gangam suka ce dole sai ka rama shi an gane suka ce annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai yayi niyyar itikafi da ya fasa amma sai da ya rama shi to wannan kasancewar ramuwar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi ba yana nuna cewa wajibi bane a'a akan fuska ce wadda take ta ansu kenan duk wani aiki da ka saba yi na ibada in ya kunce maka to ba laifi bane ba mutum yakan iya ramawa sannan wannan hadisi yana nuna cewa halaccin azo a kafa wato kubba a cikin masallaci ko mu ce azo ayi bukka a cikin masallaci kenan domin mutum ya samu kadaita ya samu nutsuwa musamman a lokacin da zai yi itikafi to wannan ana bukatar kenan ba laifi mutum yakan iya dan sakin wani labule ko wani wannan abin da zai sha makance shi dai tsakanin shi da jama'a ya dan samu kadaita ba laifi bane amma ya kasance a can karshen masallaci ba inda zaka zo ka takura ma masallata in har akwai takura ma jama'a to baya halatta sannan kuma wannan yana nuna cewa mace in za ta yi itikafi a cikin masallaci abinda aka fi so kenan ta yi kubba ta dan yi wani shamaki inda za ta sha makance gaban tsakaninta da jama'a kamar yanda anan Aisha Allah ya kara mata yarda da Hafsa da Zainab kowace sai da ta zo ta yi kubba ta a cikin masallaci sannan kuma wannan hadisi yana nuna cewa wato halaccin kenan mutum ya fita daga cikin itikafi bayan ya shiga an gane ko bayan ka fara itikafi ba laifi bane kana iya denawa kaga anan malaman da suka tafi akan cewa tunda magarba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga itikafi to anan kasancewar da asuba tayi da yaga waɗannan kuburi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce kwata kwata ya fasa kenan anan bayan ka fara itikafi ba laifi bane kana iya yankewa ka fita kuma babu wajibcin cewa dole sai ka rama amma an so ne kana iya ramawa domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaga irin waɗannan abubuwa kenan kai tsaye ne manzon Allah ya daina kuma wannan ashe baya nuna cewa itikafi yana da zuntar mutum a sababin niyya ko farawa kana iya yin niyya sannan ka ja baya ka fasa kuma kana iya shiga itikafi in ka ga wani al'amari ya bayyana ya zama dole sai ka fito to kana iya fasawa ka fito kuma babu komai a kanka sannan wannan hadisi kuma yana ƙara nuna mana masallaci sharadi ne game da yin itikafi an gane ko sharadi ne kenan dole sai a masallaci domin anan kaga ai mata an shar'anta musu su ringa fakewa a cikin gidajensu amma tare da haka kenan da za su yi itikafi ba su zauna a gida ba masallaci suka zo suka yi kuba suka nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wannan wa antum akifuna fil masajid dan haka malamai suka ce sharadin yin itikafi dole sai a masallaci idan ka yi itikafi a wani wuri ba a masallaci ba to itikafi bai yi ba wanda bayani ya gabata wasu daga cikin malamai sun ma yi sharadin cewa a masallatai kin ma dole sai masallatai uku an gane ko masallacin harami na makka da masallacin madina da masallacin kudus kamar yadda Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yadda shi ya tafi akan cewa babu itikafi sai a masallacin makka da na madina shi wato Ata ibn Abi Rabah yake cewa shi kuma sai a masallaci wanda yake na madina kawai tare da cewa Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai su ko suna ganin cewa kwata-kwata sai a ɗaya daga cikin masallatai guda uku in ma masallacin Madina ko masallacin Makka ko masallacin Kudus domin faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la atikafa illa fil masajidi salata babu maganar itikafi sai a masallatai guda uku suka dauki kenan wannan lafazi ne wanda yake kasuwancan kuma aya wa antum akifuna fil masajid lafazi ne wanda yake am dan haka suka ce wannan hadisi yana bayyana cewa masallatan da ake nihi kenan masallatai guda uku amma tare da cewa malamai suka ce al alif wal lam na wa antum akifuna fil masajid suka ce li bayanil jins na bayanin cewa itikafi baya inganta sai a masallaci amma ba dan yake banta ba da wadancan masallatai guda uku wannan hadisi malamai sai suka awwala shi suka ce abinda hadisin yake nihi babu itikafi fiyayye cikakke sama da itikafin da aka yi a waɗannan masallatai guda uku kenan shine yafi kowanne itikafi. In har za ka yi itikafi inda dama to ka yi ƙoƙarin zuwa ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku. Amma in baka samu ba to a kowanne masallaci ka samu a doron ƙasa za ka iya yin itikafi a cikinsa. Tare da cewa malamai sun yi sharaɗin wanda Juma'a ta nazince shi. In dai Juma'a za ta riske shi a cikin kwanukan da zai yi itikafi to itikafinsa baya inganta sai a masallacin Juma'a. Ni yasa saboda ba maganar kana itikafi a masallaci kuma ka fita ka je masallacin Juma'a. Saboda fita daga cikin inda mutum yake itikafi su domin abin da yake ban makawa. Kenan ka je can masallacin Juma'a ka yi. In Juma'ar ta kama kenan anan za ka yi ba maganar fita. باب الأخبية في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي أن يحيى بن سعيد هو الأنصاري أن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبي خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال البر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. وتوانم بابيني وندكي بياني جمد حكمشن wato yin bukka a cikin masallaci. Lafazin al-akhbiya jam'i ne na khiba. Idan aka ce khiba in ma ka ce khaima ko kuma ka ce wato bukka kenan a Hausa, daki wanda ake yin shi na haki kenan. Sawa'an tabarma ce aka kewaye ko menene to shine ake kira da al-akhiba. Shine babu al-akhbiya fil masjid, babi ne wanda ke bayani game da hukuncin yin bukka a cikin masallaci. Shine anan malam sai ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama arada an ya'takifa, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nihin yin itikafi. Falamman sarafa ila almakani alladhi arada an ya'takif, lokacin da aka gama sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama juya zuwa wurin da yake nihin yin itikafi a cikin sa, ma'ana kubar da aka masa. Idza akhbiya siga wato kububi sai an yi bukoki a cikin masallacin. Aisha take cewa khiba'u Aisha wato ga bukkatawa, wa khiba'u Hafsa ga bukkar Hafsa, wa khiba'u Zainab kuma ga bukkata Zainab. Kudu kenan in an hada da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. فقال سيمن زن الله يجي آل بر تقولون بهن لفظن تقولون بمعنى تظنون من باب إدلاك القول على الفعل. زن الله يجي ينزز توكو كينيه دوانا قبو بيناكو لكوكا زوكو كي ينزز تنوانا الخيري كوكي قوايا زوائي بكا اتكي مسال الله يجي نم زن الله ينا مسود إنكاري دومين أبن ياقوما كمرقاسا. سبونا إتا آئشا تاني مئذن ita Hafsa da taga Aisha ta nemi izini, ita ma ta je ta tambayi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ba ta izini. Ita Zainab babu wani dalili wanda ya nuna cewa ta nemi izini, ita ma sai ta zo ta yi tata. Wanda wannan dalili na Aisha da na Hafsa na nuna mana baya halatta mace ta yi itikafi dole sai da izinin mijinta. Koda ya bata izini, malamai suka ce kuma yakan iya fitowa da ita daga cikin wurin wannan kenan ya fito da ita ta daina wannan itikafi. Kamar yadda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su izini, manzon Allah ya janye kuba shi ya ce shi ya fasa. Kenan tunda ya fasa su kuma su ma dole su fasa. Sannan wasu malamai suna ganin in dai ya bata izini to ba maganar ya hana ta. Amma in ya hana ta suka ce dole sai ta hannu, amma ya san da cewa ya dau zulubi. To shine anan manzon Allah yake cewa albirra taquluna bihinna, yanzu alkhairi kuke zato game da wannan bukoki da kuka zo kuka yi. Sun man sarrafa falam ya take, manzon Allah sai ya ce a cire tashi sai ya juya ya koma gida manzon Allah ya daina itikafi hatta atakafa ashra min shawwal har sai da aka kai kenan watan shawwal da ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi itikafin kwanuka 10 a cikin sa kenan kwanuka 10 na farko kaga wannan gaba tana nuna mana ashe itikafi bai ke banta ba da watan Ramadan a duk tsawon shekara a duk yinin da ka samu zaka iya yin itikafin sa illa kasancewar yafi karfafa a cikin kwanuka 10 na karshen Ramadan kamar yadda sune manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nace wannan hadisi kenan ya ba mu amsar yin kubba a cikin masallaci wannan halaka ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya Aisha ta masa kuma ta nemi izini ita ma ta yi ta nema ma Hafsa izini ya ba da izini ita ma ta yi kenan wannan yin kubba a cikin masallaci kai wuri ka danke bance shi domin ibada wannan ba laifi bane ba dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.